muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita na 102.5. Zangon FM sai kuma wasu tashoshi na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Za a kuma iya kama mu a ta yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Aisha Mu'azzu. Ta kungiyar hodar da matasa da ake kira Nasima wato Madina. A duranan Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma shi daga watan Nuwamba na shekara ta 2019 zamu duba bangaren matasa na cibiyar cinikayya da masana'antu, ma'adanai da aikin gona ta Najeriya.
Kware kuwa Aisha, domin kin san duk wani batu inda ya shafi matasa, to shirin yau da gobe ba zai bashi a baya ba. Zai tabbatar da ganin ya sanar da dukkan matasa da suke neman hanyar tsira. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Gobe zai duba wata kungiyar horar da matasa da ake kira Nasima, wadda ke karkashin cibiyar cinikayya da masana'antu, ma'adanai da aikin gona ta Najeriya. To duk Madina, domin kin san duk wani batu inda ya shafi matasa ne, to shirin yau da gobe ba zai bar shi ba a baya. Zai tabbatar da ganin ya sanar da dukkan matasa da suke neman hanyar tsira. Sai ku biyo mu domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko zamu fara ne da jin tattaunawar da Sir Philip yayi da shugaban bangaren matasa na cibiyar ciniki ta Chamber of Commerce. Ga tattaunawar ta su.
Kuma sauraro za su san wane ne bakon namu ne yau.
Sunana Muhammad Adamu Muhammad, kuma ni shugaban bangaren matasa na cibiyar ciniki masana'antu ma'adanai da aikin gona ta Najeriya, wato Nasima.
Wato wannan Nasima da kace Nasima tana karkashin wato ma'aikata ne ta ma'aikatar cinikayya ta Najeriya ne ko kuma ta mai zaman kanta ce?
A ita Nasima zaman kanta take, kuma an kafa ta ne a shekara ta 1960 sakamakon yarjejeniya da cibiyoyi na ciniki da masana'antu na jihohi gaba ɗaya da suka haɗu suka samar da ita Nasima. Kuma an samar da ita ne domin ta kare martaba da cigaban tattalin arziki na 'yan kasuwa masu zaman kansu. Kuma ga taimakawa gwamnati wajen ba ta shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi domin a samu cigaban tattalin arziki da kuma bunƙasan al'amuran harkokin rayuwa ne da kullum, kamar samar da aikin yi da kuma abubuwan da ya shafi cigaban abin da ake kira infrastructure, wato kamar hanyoyi da duk wasu abubuwa da suke taimakawa domin cigaban tattalin arziki da kuma kasuwanci a ƙasa.
To wannan kungiya Tutaku ta zagaye Najeriya ne gaba ɗaya ko kuma ma Afirka ta Yamma?
Eh, akwai ta Najeriya ita ce wacce muke cewa Nasima, ita muke da ita a jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya Abuja. Sannan kuma akwai ta West Africa wanda ake ce mata FAWCI, wato Federation of West African Chambers of Commerce and Industry, da kuma akwai ta duniya wato International Chambers of Commerce. Wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a cibiyoyi da masana'antu da kuma harkokin gona da kasa da kuma tajiyoyi da kuma ta duniya gaba daya.
Bisa ga dukkan alamu dai ta shafi wato wani ayyukanta ya shafi na cigaban matasa. Shin wani shirye-shirye kuke karkashin wannan kungiya?
To kamar ita Nasima Youth shine bangaren matasa. To a baya-bayan nan aka samar da ita, aka samar da ita ne a Alif na 2017 shine 2017 aka kafa bangaren matasa. Kuma an kafa ta ne domin duba da irin kalubalen da yake fuskantar Najeriya a bangaren tattalin arzikin da ya shafi cigaban matasa. Na farko ita wannan kamar wani bangare ne da za ta ringa taimakawa musamman domin ba ta shawarwari a kan abin da ya shafi matasa, sannan kuma ta tsira matasa a kan hanyoyin tattalin arziki da ya dace. Wannan matasan kuma sun haɗa da wanda ya je makaranta da ma wanda bai je makaranta ba, sannan kuma ta shirya dukkanin wasu ayyuka ko wasu aikace-aikace ko wani program wanda zai sa matasa su samu wayewa da fuskantar tattalin arziki da kuma tsorewan cigaba na rayuwar matasa. Saboda kullum magana da muke shine idan matasa suka cigaba to ƙasa za ta cigaba. Sannan kuma wannan ɓangaren na youth entrepreneurs na Nasima da ba wa gwamnatoci da na ƙasa da na jihohi da dukkanin wasu masu ruwa da baki shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi domin cigaban matasa. Da kuma wannan abubuwan daga wannan lokacin 2017 zuwa yanzu a Nasimai Entrepreneurs ta taka muhimmiyar rawa a Najeriya, duk da cewa jariri yake a ita an kaɗu biyu lokacin da aka samu Nasima, an kafa Nasima a 1960 da kuma wannan aka fata a 2017. Ke kada akwai tazara jiwa amma da duk da haka ta yi yanzu ta ba da gudunmawa kuma tana kan ba da gudunmawa domin kada cewa matasan Najeriya sun ɗauki dabarun kasuwanci na zamani da kuma an samu bunƙasar tattalin arziki da wayewar zamani a kan harkokin matasanmu da wanda suke makaranta da wanda suka gama suke tunanin me za su yi da kuma wanda ma ba su je makarantar ba. Mukan tattara su mu ba su shawarwari a hanyoyin da ya kamata kamar mukan abinda muke kira change of mindset kawance da tushe ne sosai ba.
Wato a canza musu tunaninsu.
Saboda idan muka zauna za mu kalle ka sai mu ga cewa me ka karanta. Abinda ka karanta nan da shekara 10 ko shekara 20 menene matsayin ka a tattalin arziki. Sannan wannan abin zai iya fitar da kai wannan karatun da kai zai iya fitar da kai daga talauci. Ko zai iya samu maka aiki ne ko zai iya sa ka samu cigaban rayuwa. Sai idan har muka gano cewa akwai ɗan tangarɗa a kan abin da ka karanta da kuma abin da duniya take tafiya, mukan musu mindset orientation, mukan canza tunaninsu a kan cewa ga wasu hanyoyin da za ku bi domin a samu cigaba. Za ka kuma mukan shiga makaranta da ɗan da suke cikin makaranta daga sakandare jami'o'i da kuma manyan makarantu da suke gaba da sakandare. Su ma muka shirya shirye-shirye da ƙungiyoyin ɗalibai da su hukumomin makaranta domin mu samu abin da muke nema. Shekara ɗaya ne wata shida ne mu samu da zaman to cewa muna da kyakkyawan alaƙa da yara ta hanyar da za su ringa zuwa program ɗin mu kyauta ko mu bi makaranta mu shirya musu program kyauta domin lokacin da yaro zai zama makaranta kwanan shi ajiyewa zai yi yana da wani tunani daban da zai je wanda zai ba shi cigaban tattalin arziki. Rukuni na uku kuma shi ne rukunin waɗanda ba su je makaranta ba. Sun yi ba mamaki wasu dalilai ne suka sa ba su samu zuwa makaranta ba ko ba sa su ba ko ba ne ɗaukar nauyinsu, amma a zahirin ka kalle su za ka ga suna da wata basira na daban wanda idan ka ɗauki wannan basirar ta su ka ɗora ta hanyar da ya dace za ka sama musu da aikin ka sama wasu ma aikin ya da kashinsu sannan kuma ka samu cigaban tattalin arziki. Da shi ma muna ba wannan ɓangaren muhimmanci mukan tara waɗanda suka je makaranta waɗanda ba su je makaranta ba su ma domin mu ba su koyo na musamman kuma mu ci gaba da bibiyansu mu ga cewa dukkanin abubuwan da muka ɗora su a kan suna yi. Sai ɓangare na ƙarshe shi ne ɓangaren mata da kuma mutane masu buƙatu na musamman wanda shi ma wannan ɓangaren muna da program da dama wanda muke ba shi mana ina ba su muhimmanci na ganin cewa dukkanin na ƙasar da sana'a ce take daidai da kai yace za ka yi ba tare da sai ka ji kai bara ko ka rasa ya za ka yi ba ko ka zama wasu mutane dan yi a cikin al'umma ko kuma a cikin kuma mukan shi ma mutan duba su kuma na shirye program mun da dubiri da su kuma alhamdulillah dukkan abubuwan da muke yi muna ganin akwai nasara tun da dukkan wanda muka ba horo muka gidi shi ya mu ci wannan abin da dare kuma yana ci gaba kuma ana samun hafi a cikin abubuwan da abubuwan da suke
ya zuwa yanzu kamar za a ce matasa na uku horar daga bude wannan Nasima ya zuwa yanzu
a zuwa yanzu a Najeriya da daya mun horar da matasa sama da matasa 10,000 a hanyoyi daban-daban na tattalin arziki na biya maka daga harkar noma ma'adinai a kasuwanci da kuma harkar sadarwa na zamani da ta ce ayyukan shi dukkan dukkanin kowace jiha akwai shugabanci wanda muke cin masa koordinata mukan ba koordinata dama ya shirya program biyu da bukatun mutanen wannan garin nashi ko kuma rukuni na mutanen da suke wannan garin ruwa a irin wannan ne muke samar da dalibai ko kuma ce muke yaye matasan da suke muke amfani da su yanzu haka sannan kuma mukan shiga harka na sama matasa gurbin karatu nan wanda yake ko a gida ne ko a waje ko kuma wani course haka wanda mukan samu international business consideration kuma mukan yi mukan jejjefa matasa a ciki domin su samu dama su je su samu wannan ilimi saboda shi ilimi shi ne ke ba mutum dama ya samu dukiyar basira har ya fahimci ma ina yadda ya shafi kuma me ya kamata ya rayuwa wanda zai amfani shi kuma ya amfani da wani.
To duk da yake dai a farko ka ce mun kukan je wato jami'o'i da makarantu domin samun dalibai wato ku je matsalolinsu kafin ku sa su a wannan shiri to kamar mutanen da ba su je makaranta ba ta ya kuke samu irin wannan mutane musamman kamar mata da suke gidaje ko karkara kuna bibiyar su kuwa
a tabbas mukan yi amfani da kungiyoyi masu zaman kansu wanda ake cewa CSO da kuma kungiyoyin mata wanda kowa sun suna da taka muhimmiyar rawa da kuma kungiyoyi na kasashe ke duk lokacin da muke son za mu yi wani taro ko wani horo mukan zai ce irin waɗannan sekundan sai mu ce musu to kungiya kaza ki turo da mutum kaza kungiya kaza ki turo da mutum kaza masu irin kaza da kaza da kaza da kaza to ta hanyar haka muke samu wani lokacin za ka ga mutane sukan zo daga nesa lokacin sai kauyuka sosai kusan cikin gari ke ko da gidan program din na cikin gari wanda kuma Allah ya yanda muke a ƙauye ne za ka gani muke tafiya mu yi shi na kwana ɗaya a kofin biyu ko kwana uku domin mu ci kanyi da su kuma mu ga cewa mu za mu iya taimakawa domin su tsaya da kafafunsu.
Madina kin ji yadda tattaunawar Cecilia ta kace wato wani abu da nake so mutane su fahimta shine ilimi kamar yadda shi mutumin ne ya faɗa bude basira take yi
haka
ba ilimin ka ne zai baka abin da zaka samu a rayuwa ba kowanne dan adam Allah ya halicce shi da baiwa da wata baiwa kuma dole sai ka fahimci wace irin baiwa Allah ya baka ka iya amfani da shi sai ka taimaka wa al'umma
kamar yadda kika ce ma naji a cikin tattaunawar akwai inda yake ba dole sai ka je makaranta ba kamar yanzu in kai kana da wata baiwa kamar yadda kika ce kamar wani abu da matasa ina ji yawancin mu babba mu cika san mai da hankali akai bi shine aikin gona idan Allah ya maka baiwa din mai da hankali kan gyara gona ko kuma tattara mutane su yi aikin gona zaka yi kudi kuma zaka yi suna in sunan kake so in kudin kake so zaka iya kai duk inda kake so ka kai saboda haka ba wai mutun wai wannan bane ba
abin da yasa matasa suke kudin aikin noma shine ba sa so su yi datti zamani ne na gayu
kamar yadda nace ba dole sai kai aikin gonan ba in Allah ya maka baiwar
a san yadda zaka ce
organizing tsari kenan ka tsara mutane ku samu wanda za su yi aikin ba dole sai ka shiga kai dattin ba
kin ga akwai wata anan da na hadu da ita tana da master's degree a fannin ilimin kwakwalwa mai computer IT kenan amma tace ita ba ta so ta yi aiki da takardarta ta fi so ta yi aikin Uber wato tuka
mota
mace mai passenger
kin san kuwa in an gani sai a dinga mamakin abin saboda maza aka sani da tuka Uber
su zo Amurka su gani so masu sauraro yanzu kuma za mu ci gaba da tattaunawar da muke yi da Muhammadu Adamu shugaban bangaren matasa cibiyar ciniki ta Chamber of Commerce ta ake kira Nasima
to kamar waɗanda suke son wato basu ma taba jin wannan sunan wannan kungiya ta ku ta Nasima ba yanzu idan matasa suka ji yanzu daga wannan a ce wani matashi ya ji wannan shine karan farko da fara jin wannan shiri da ake gudanarwa ta wace hanya ce mafi sauki da zai neme ku yayi kokarin ya samu taimako kuma ya shiga wannan shirye-shirye da kuke yi don cin moriyar sa
to wannan hanya ce mai sauki dan wannan tambayar ta tazo daidai da kan gaba akwai wani galibi yanda yanzu aka yi gama karatu a makarantar Medical Foundation da ke jihar Kano shi ba ne da mudan amma ya karanta saurari radio da irin program da muke a radio har yanzu shi a jinshin ne to ya zo office aka zauna da shi ya zo ne kawai abin da yake abubuwan da muke yana burge shi kuma da Allah ya yi kara mana tsarin gwiwa mu ci gaba da shi to Allah ya sa ya sa ne mu tambaye shi shi ne yake ya gama secondary a kauye yake ba dama ya ci gaba da karatu da sauran su kaga aka sani shi to aka sama maka karatu za ka je ka yi ki zai hana ka kuma ta ya barka ka yi ki ne shi sai ta ki ina da wannan program din na makarantar Living Systems Foundation sai muke fa mun tura maka muka tara dukkan nasarar da ka bi kuma Allah ya taimake mu samu wannan scholarship din da haka ya ga mu na makarantar kuma yana daga cikin ɗaliban da muke alfahari da shi to dukkan jami'an da ka gani a Najeriya da yawi 36 akwai Chamber of Commerce kuma duk Chamber of Commerce da ka je a nan za ka samu wannan rushi na Nasima wanda yake na matasa ne so akwai shi a gaban karin da na gaya maka jiha 36 da SPP to dukkan kowane state da ka je a nan za ka samu wakilan mu maza a haɗa da su kuma za su yi maraba da kai idan ne buƙatar shawarwari na kan kasuwanci za su laka idan training kake buƙata za su ɗauki data da sun su ya a ciki lokacin da muke da training wanda yake daidai da kai za mu gayyace ka idan scholarship kake nema za mu karbi datan ka za mu ajiye lokacin da muka samu wannan damar za mu nemi ka kaɗai kai applying kuma za mu yi follow up da tabbatar da cewa inda rabo a samu to irin waɗannan hanyoyin su ne ake bi sannan kuma akwai hanyoyi na social media na kiyanci za ka ga dukkan waɗannan sukakin suna da social media kamar Twitter Facebook da Instagram da wasu kuma ma suna ma da website wanda idan ka shiga za ka iya ganin address ɗin su ko number waya ka ɗauka kuma duk yanda ka kira duk lokacin da ka kira za a ɗauka kuma za a saurare ka sannan kuma za a maka abin da ya kamata waɗannan su ne hanyoyin da ake bi ake samun waɗannan shugabanni namu a dukkanin jihohin da suke 36.
To kamar wasu masu sauraro waɗanda suke da tambayan cewar shin wannan abu kyauta kuke yi ko kuma akwai wani fam da ake cikewa a biya kuɗin fam ko wani abu ya lamarin yake?
Akwai tasirin dukkanin wata kungiya irin wannan mutum da ba gwamnati take ba ta kuɗin shiga ba ta dogara ne akan membobinta da kuma wasu aikace-aikace da take yi domin samun kuɗaɗen shiga. So akwai ɓangare ne idan mutum ya sanya wannan lamba wanda shi ne zai zama abin da ake kira life member na wannan kungiyar. Sai muna ba shi shawara da form, akwai kudin da ake biya na registration ya biya ya register. Amma ko da ba ka yi wannan ba, mugu wannan ba zai hana idan dama ta zo ta zo ta mura da ciki ba. Saboda manufar mu shi ne mu rage talauci ko kuma mu horar da matasa a kan dabaru na kasuwancin zamani. Amma dai wanda suka yi rijista da mu suka biya kuɗin registration sun fi samun damammaki fiye da waɗanda su biya kuɗin registration ba, saboda akwai abin da muke kira trade development services. A wasu aikace-aikacen yadda suke taimakawa wajen cigaban kasuwanci. Muna da cibiya wanda ake kira na bincike da samar da bayanai. So wannan cibiyar kullum tana tura wa mutum bayanai, sannan kuma tana zuwa kafa da kafa domin ta ga cewa kasuwancin ka wani matsala kake fuskanta, kuma ya za a yi a ga cewa an gyara. Don misali kana wani asibiti ne, ma'ana kamar bashi a wani banki ko wata cibiya. Wannan in ka sai kana nan da mu za mu kuma mu shige maka kuma za a iya a yi maka garanti. Don kuma su kake haɗa ka kasuwanci tsakaninka, nima maka abokin kasuwanci a gida ko a Najeriya, wanda za ku bunƙasa zai zuba hannun jari a kamfanin da ka samu ci gaba, dole shi ma sai kana suka yi manyan da mu. Na kuma idan sai kake mu jagorance ka zuwa kasuwanci a wata ƙasa kamar abin da ake kira check ɗaya, ko kuma idan muna da bakin da gareji wanda in suka zo mu gayya toka duka wannan yana daga cikin abubuwan da mutane sun zama yanda sannan suke amfana. Amma dai ko da ba nan da mu ba, mutane suna amfana da irin ayyukan da muke fiye da yanda mu kanmu ma muke tunani, saboda ko a advocacy program da muke kaman irin wannan hira na rediyo da wasu gidajen rediyo da talabijin da suke hira da mu, abubuwa ne da mutane suke jin daɗi kuma muke taimakawa domin gyara rayuwar matasan mu a baki ɗaya domin a samu ingantacciyar rayuwa a ƙasar mu da ma Afirka gaba ɗaya.
To Malam Muhammad, kamar dai mun san cewar matasan mu musamman a Najeriya, wasu waɗanda musamman ma waɗanda suka je makarantar secondary har suka yi wata jami'a, wato lamarin tunanin su a koda yaushe da zarar sun karɓi kwalin shaidar kammala karatun su abinda suke so shine su samu aikin office ko aikin gwamnati. Yawanci kenan na san abubuwan da kuke ta yi kenan, ku ta wace hanya kuke juya mutanen nan su koma ga wata harka ta kasuwanci, ganin cewa ba za su duk wanda suka samu karatu ba za su taɓa samun gurbi, ba duka bane za su samu gurbi a ma'aikatan gwamnati ba.
A wannan hakika yana daga cikin hanzalin da Nasima ta duba ta samar da Nasima ya ci, saboda idan ina jin kamar asiya ci a Najeriya kusan duk shekara ba zan bi ban sani ba dai a gaskiya ne ko ba gaskiya ne, akalla mutum 600 suke gama jami'a da kuma manyan makarantu. Amma kuma a duk shekara Najeriya mutum 200 za ka samu gurbin aiki, idan ma ka ɗauki cewa mutum 200 suna samun aikin gurbin aiki ne, da ka ga kowace shekara kana da gidin marasa aikin yi 400. Kuma wannan namban ya ci gaba da ƙaruwa ne duk shekara ƙaruwa yake. Wannan dalilin ya sa muke shiga makarantu, muke harkokin mindset orientation kamar yadda na gaya maka, canza tunanin mutane. A gaskiya ne ina da kyau mutum ya je makaranta ya yi degree ko ya yi diploma ko ya yi master, amma a halin da ake ciki na tsakanin arziki a yanzu wannan ba shi ne hujja da zai sa ka samu aikin yi ba. Hujjan da zai sa ka samu aikin yi shi ne bayan ka gama wannan makarantar ba zai ka ajiye kwalinka, ka je ka koyi wata sana'a wacce ko da kwalin ko babu kwalin za ka samu kuɗi kullum, sannan kuma za ka samu aikin yi, sannan kuma za ka samar da matasa aikin yi. Misalin da muke shi ne kamar ka je kasuwar farm center na ajiyar da ke Kano ko kasuwar iti da ta yaya da ke Lagos. Mun da yake wannan wuraren guda biyu ta tabbatar cewa mutanen da suke da tasiri a cikin waɗannan kasuwannin wasu ma kun sakandirin ba su je ba. Amma a rana kullum mutum zai yi aikin 50,000, 30,000, 10,000, 20,000, 25,000. To ka tara su a 30,000 aikin 1,000 yake. To kai da kake jiran ka samu aikin yi ne cincin makamarka da digirin ka ko da masters ɗinka. To wannan cincin yake ta sauke mutanen mu matasan mu, mun tunanin cewa digirin ka yanzu ba shi ne hujja da zai sa ka samu aikin yi ba. Domin in ka kalla ma'aikatan gwamnati daga kafa Najeriya 1,660 zuwa yanzu ba karuwa suka yi ba, suna nan a yanda suke. Kuma kuma kullum da ɗaya aiki abu da ya muke, idan ka duba jihohin mu za ga ministry ba sa karuwa, gudun aiki ba ya karuwa, saboda haka dole bayan ta yi makaranta ko kun je kin makaranta aje nan karatu ki je ki koyi karamar sana'a daga karamar sana'a za ki gina kina da muku kai ce sana'a daga kai ce sana'a kuma za ki je ki gina kina da babban sana'a daga babban sana'a kuma za ki ga an zo an fara tunani ko an fara tunanin cewa ka fara zama wani sai a garin ku a kana da aikin yi kana da branch a can kana da branch a can waɗannan shi ne advocacy program da muke yi kan matasa kuma mun haɗa kai da matasa da masu ruwa da jiki domin a fahimci ƙalubalen da yake gabanmu ko ƙalubalen da muke ciki a kan samar da gurbin aiki
to Malam Mamman wanne ƙalubale za ka ce kuna samu game da wannan shirye-shirye da kuke yi?
Ƙalubale gaskiya ba yake na wani lokacin ƙalubale a kan kuɗi na gudanarwa saboda wani lokacin za ka shirya tare na matasa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 da farko inda za ka tara su ɗin taron don ka je za a ce maka ka biya miliyan 4 ko ka biya miliyan 2 kai kuma wannan taron ma duk wanda zai je ba zuwa zai yi shiga ba ce ba kuɗi zai zai biya ba ɗan cari zai yi shiga sannan za ka kawo mutane wanda za su zo su maganganu a wannan wajen wasu daga jihohi daban-daban duka za ka biya musu kuɗin accommodation wasu za ka biya musu kuɗin jirgi su za ka yi wannan ƙalubalen da muke fuskanta mutane masu ruwa da tsaki ko hukumomin da abin ya shafa na gwamnati wanda shi muke aikin ta muke yi da sunan taimaka matasa amma idan ka je kana neman gudunmawa ko kana son su taimake ka ko su tsaya ko su shigo ciki su yi abin magana gaskiya wasu za ka yi ba ta ba ka goyon baya wasu za su yi kamar ka zama politician su ne ko kuma ka zo da wani abu sabo wanda yake ya saba wa su kiranye su to kuma magana gaskiya abubuwa ne wanda suke da tasiri yanzu kamar gangamin matasa da aka taɓa yi muka taɓa yi a Kano shekarar ta gabata akalla sama da matasa 1,000 ne suka je wannan gangamin kuma shi ne gangamin na matasa mafi girma da aka yi a arewacin Najeriya wanda yake ba na addini da kuma ba na siyasa ba kuma daga wannan mun ci gaba da samar da sababbin ɗan kasuwa matasa wanda dama ba su san ma ne kasuwa ba wani biyan wannan abin da ake kira takardar bayan taro da aka yi ake ta biyan abubuwan da aka yi aka yi producing company mutane suka yi ta bude business account sannan muka samu partners kamar irin su Jaiz Bank wanda muka yi ta aiki da su wajen tallafa wa wannan matasa akan basu suka ko a siya miki ko a kira maka kayan aiki ko kuma a baka bashin da zai kai ya kawo wanda babu talata wanda kuma duk wannan abin ina gaya maka kina tuni ita ce kike siyawa a kai ko tabbas kalibarin da muke fuskanta shi ne nan lokacin na rashin goyon baya daga masu ruwa da tsaki da kuma hukumomin da abin ya shafa domin ci gaban matasa da gwamnati ko a jiha ko a kasa ba ki ya
Shugaban bangaren matasa na Nasima Muhammad Adamu Muhammad kenan cikin hirarsa ta Sarfilu Hashim Gumel Madina.
Na'am.
To kin ji fayar da hirar ta kafa. Ya yi magana masu mahimmanci daga ciki ya ce hukumomi ko kuma masana'antu ba karuwa suke yi ba na gwamnati amma kuma masu neman aiki karuwa
suke yi
ya kamata matasa su duba su gani wace irin baiwa Allah ya musu su san cewa gwamnati ba za ta iya samarwa kowa aikin yi ba wanda ta yi shi ne wannan ba hukuma da ta kafa yana da mahimmanci domin zai taimaka musu su fahimci irin baiwa da Allah ya musu da kuma samun
wani tashi tsaye da kansu kenan ba sai sun jira wani ya yi musu ba
sosai to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyanmu na yau Dan Crawford tare da abokiyar aiki na Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau ya gode mu ya amurka